السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاويوم ويوم إشاء biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma hudu ga watan 11 miladiya 2017 a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imam muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gudanar da shi mako mako idan ba manta ba tafsirin yana gudana a cikin suratul buruj wadda ita ce sura ta 85 a jerin surorin alqur'ani kuma tana da ayoyi 22 da izinin Allah kuma za mu tashi aya ta 17 haka ne ko bismillah الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى bayan yayi mana bayani akan sakamakon wadanda suka rike kona mummunai suna cutar da su cewa suna da azaba kala biyu azaba ta farko ita ce azabar da Allah zai musu ta asalin jahannama azaba ta biyu ita ce Allah subhanahu wataala zai musu azaba ta kunuwa ta gobara Allah subhanahu wata'ala zai musu azaba ta gobara malamai suka ce azabar da za a musu ta jahannama ta asalin kafircin da suka yi azabar da za a musu ta gobara ita ce ta kona musulmai masu imani da suka rike yi a duniya sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa sakamakon su kuma waɗanda suka yi imani shine Allah madaukakin sarki zai shigar da su aljannatai wadanda koramu suke gudana a ƙarƙashin su kuma wannan tabbas shine rabo wanda yake ne girma sannan Allah madaukakin sarki ya karfafi cewa lallai kamun sa ne tsanani ne domin shine yake kaga halitta daga farko kuma shi yake da ikon ya dawo da ita kuma yace shi mai gafara ne kuma mai kauna ce mai kauna ne shi ga waɗanda suka yi imani sannan yana da al'arshi wanda yake mai girma kuma yana aikata duk abin da ya ga dama to shi Allah subhanahu wataala bayan ya bada wannan labarin shi ya dawo kuma zai yi amfani da uslubi na kissa uslubi na bada labari uslubi na biga misali na waɗanda suka gabace mu Allah subhanahu wata'ala yakan yi haka ne domin ya zama tasliya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato lallashi Allah yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba gare ka faro ba idan mutanen da kake tare da su sun ƙaryata ka sun cutar da kai to ka tuna kafin ka an yi wasu annabawa waɗanda su ma an cutar da su kuma suka yi haƙuri suka jure har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunci a tsakaninsu da al'ummas to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce hal ataka hadithul junudi hal ataka hadithul junudi shin labarin rundunoni ya zo maka Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tambayar malamai suna ce mata su'alu taqririn ko as-su'alu taqririyyu tambaya ce amma ta tabbatarwa kamar ana cewa ne qad ataka hadithul junud hakika labarin dunoni ya zo maka al-junud jam'i ne na jund al-junud tarun wasu jama'a waɗanda suka zama a rukuni daya amma an fi amfani da wannan tarin jama'a wanda suka kasance mayaka shi yasa soja ake ce masa jundiyun in suka zama da yawa sai a ce jundun jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab sannan sai ai jam'in sa kuma sai a ce junud jundun ismul jinsi ne wato tarin sojoji tarin mayaka to kuma sai akai jam'in su sai aka ce junud saboda wasu suna ganin al-junud jam'ul jam'i ne laraba suna da jam'i sannan suna da jam'in jam'i balarabe yana cewa baitun fara ɗaya kenan gida sai ce buyutun gidaje in suka yi yawa sai ce buyutatun gidaje da yawa to shine na Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hal ataka hadithul junudi shin labarin rindinoni bai zo maka ba ai kad ataka hadithul junudi hakika ai mun baka labarin rindinoni na kafirci waɗanda suka yaƙi annabawansu mun baka labaransu a surori masu yawa Allah madaukakin sarki ya bamu labarin rundunonin kafirci tun daga suratul baqara ya bamu labarin sacin suratu ali imran ya bamu labarin sacin suratul nisa sannan Allah madaukakin sarki ya bamu labarin sacin suratul maida suwurin da suka zo suka rika fadin sunayen annabawa da abinda al'ummatai suka musu a cikin alqur'ani suna da yawa Surat Yunus mawdu'in da ta dauka kenan sai magana kansa annabawa da abinda al'ummatansu suka musu na ƙaryatawa kimbin annabawa bijire ma annabawa saba ma umarnin annabawa da kuma sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma waɗanda suka bijiran suka kibin umarnin annabawa haka surat Hud alaihi salam ita ma mawdu'in da ta tattauna a kansa kenan ita ta kuma faɗi kafin ta suratul arafi har sai da Allah madaukakin sarki ya rika daukan annabi bayan annabi ana bayani musamman annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki bai bada labari cikakke na annabi Musa alaihi salam a wata sura kaman yadda ya bada a cikin suratul arafi ba duk da suratul taha ta kawo da suratul qasas amma tabbas suratul arafi ta kawo sirar annabi Musa alaihi salam cikakkiyar sirar sa da bayanin abin da ya gudana tsakanin sa da al'ummar sa musamman ma abin da ya faru da shi bayan an halakar da Fir'auna to shine Allah madaukakin sarki ne yake tambaya a nazu sama amma tambaya ce ta tabbatarwa balarabe yana da tambayoyi kala-kala yana da su'alul inkari yana da tambaya wacce take ta musu tambayar ka balarabe yake amma musu yake Qur'ani ya dau wannan uslubin shine suka ce masa su'alul inkari mun yi wasu irin su a baya akwai su'alul takriri tambaya ce amma da tabbatarwa domin a karfafu maganar amma sai a sa ta a sigan magana ko kuma dan a ji dadin magana tattaunawa da wanda ake tattaunawa da shi tana da dadi idan aka masa tambayar da ba a bukata sai ya bada amsa to shine nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai aka ce al-junud din sune fir'auna wa samud fir'auna da samudawa malamai suka ce an faɗi fir'aun li annahu ra'isuhum domin shine shugabansu shine jagoransu ai shi ya tara sojojin wanda suka yi niyyar kashe annabi Musa alaihi salam shi yasa sai aka kama sunansa aka ambata sai aka ce fir'auna al-junud din nan anahu mubdali ne hal ataka hadithul junudi sai aka ce fir'auna wa samud da fir'aun da samud sunaye ne da ba a sa musu sunaye ne mamnu'an min as-sarf ba a sa musu jarra da kasra ba za a ce fir'aunin wa samudin ba shi fir'auna wa samuda fir'auna da kuma samudawa shi fir'auna shi aka faɗe shi kadai ba a faɗi al'ummar sa ba a matsayin shi na jagorar su kuma samudawa tunda ai su suka kafirce mu annabinsu kuma dama Qur'ani bai fada mana cewa ga wani shugaban su ba sai dai akwai ashqaha idan ba aka ashqaha amma Qur'ani bai fadi waye ashqaha din ba a fadi sunan sa ba amma malamai mamam a cikin littafin Isra'iliya sukan ce sunan sa Quddar ko eh Quddar haka suke cewa shine idan ba aka ashqaha ashqal qawm wanda yafi kowa tafewa wanda ya tafi shine ya soki wannan taguwa ta annabi Salih alaihi salam to shine suke ce masa Quddam amma babu hadisin da ya kira shi da wannan sunan ko aya amma shi Fir'aun an ambaci sunan sa a wurare da yawa wannan sunan da Fir'aun an ambace shi da yawa a cikin Al-Qur'ani a nan kasa an ambace shi a cikin suratul Nazi'at hala taka hadisu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى بندكم سنن فرعون دا أكي تكاماوا أتشن سوري مبنبنتان القرآن أنعم بتسنن فرعون الألامة ابن عاشور رحمة الله عليه يتشي أنعم بتشي فرعون دومي yana ɗaya daga cikin waɗanda banu Isra'ila suka san su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Yahudu a Madina sannan kuma ai akwai dama kafirai waɗanda suke ahlul kitabi a zamanin sa tun kafin ma manzo sa mai dawo Madina akwai ahlul kitabi kuma suna jin Qur'ani yana sauka kuma suna bincike akan waye Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin annabawa masu kima masu daraja manya da tarihin su bai isa gugu ba a wajen banu Isra'il akwai Annabi Musa alaihi salam shi yasa Allah madaukakin sarki ta bada labarin sa shi yasa hatta a cikin littafan su ai tarihin Annabi Musa yana da faɗi kuma a cikin littafan da har yau suke tutiya su ce ga littafin da suke da shi su rike shi cikin annabawansu da Allah ta'ala ya aiko musu su akwai at-taura littafin waye littafin Annabi Musa to shi yasa sai Allah ta'ala sai ya kama Annabi Musa da Fir'aun anan sai aka ambace shi saboda banu Isra'ila sun sani sannan sai aka ce Samud su kuma Samud Larabawa sun san su domin suna cikin waɗanda Larabawa a tarihi suke ce musu al-arabul ba'ida al-arabu da'ida sune larabawa waɗanda suke masu nisa sune Ad da Samud waɗannan larabawa ne shi yasa hatta annabin su Salih ai sunan sa Salih sunan larabci ne daga Salahun ne Salih mutumin kirki to kaga shi yasa sai Qur'ani sai wannan sai Allah ta'ala sai ya ambace su su biyu amma akwai junud da yawa akwai rundunonin kafirci da yawa da aka yi su a duniya to amma dalilin da yasa Allah ta'ala ya keɓe Fir'aunu da ambato a nan kenan saboda yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan banu Isra'il wanda suka yadda da su kuma littafinsu ai har yanzu yana nan a hannunsu duk da sun canza littafin sun jujjuya abinda suka ga dama suka ɓata abinda suka ɓata sannan suka goge abinda suka ga damar su goge abinda ba su so su goge abinda suke son su tabbatar su tabbatar abinda kuma suke son su canza su canza haka suka yi su kuma Samud sanannu ne a wajen Larabawa domin Larabawa suna danganta kansu zuwa ga waɗannan mutanen su ne al-arabul ba'ida malamanmu suna kasa Larabawa gida biyu akwai wanda suke ce musu al-arabu al-ba'ida su ne suke ce musu arabu suke ce musu arabu qahtan su ne larabawan yaman su ne ake ce musu arabu qahtan al-qahtaniyun kenan al-ba'ida wato larabawan da suke da tsohon tarihi tun can da akwai kuma larabawan da suke ce musu al-arabu al-ahriba ko al-arab al-musta'riba su kuma al-arab al-musta'riba sune larabawan jaziratul arab wanda suke dangantuwa zuwa ga annabi isma'ilu alaihi salam shi kuma annabi isma'il alaihi salam ai asalin sa ba balarabe bane domin dan annabi ibrahim ne alaihi salam annabi ibrahim ko asalin sa ba balarabe bane amma annabi isma'il alaihi salam ya zo ya zauna a cikin laraba wanda ake cewa su banu ju'u yayi auratayya a tsakanin shi da su ya aure su ya aure ƴaƴan su shikenan sai ya zama sun hahayayyafa sai zama duk wani balarabe shi kuma da zai zo daga wannan yankin to daga wannan zuriyar yake wanda daga nan ne annabi musallallahu alaihi wasallam ya fito to shi yasa sai aka faɗi samudu ana samudu annabin su shine annabi salih alaihi salam da nassin alqur'ani da Allah ta'ala ya aiko shi gare su kuma Allah ya ambace su wa samuda fama abqa am ambata mana sunan su samud sannan an ambaci sunan annabin su salih a wuri da yawa a cikin alqur'ani Allah ba mu labarin sa har suna cewa ya salihu laqad kunta fina marjuwan qabla hadha da salihu muna fatan ka zama mutumin kirki a cikin mu kuma kawai tsindin fadam kawai sai ka zo ka ce mana wai abu Allah shi kadai wai wani Allah da da muna tsammanin ka mutumin kirki ka zama wani mutum a cikin mu sai kuma ka kirkiro da wannan kuma magana daga ina ta zo to har suka nemi aya aka ba su aya ta taguwa halihi naqatullahi lakum aya aka ba su naqa aka ba su taguwa aka ce la hashubu yawmin wa lakum shubu yawmin ma'lum wa la tamassuha bi su'in fayakhudhukum adhabun alim aka ce yau su sha ruwa ita kuma gobe ruwanta ne yau su za su sha ruwa ita kuma ba za ta sha ruwa ba amma gobe ruwanta ne ga baki daya ita za ta shige su suka nemi a ba su ayar wannan mu'jiza ta taguwa da aka ba su aka kuma sa musu shari'i shi yasa malaman aqida suke cewa babu wata al'ummar da tace a bata mu'jiza ta taba yadda da mu'jiza ka bi a tarihi kai so tari ma mu'jiza na zama sanadiyar halakar mutanen da suka ce a basu mu'jiza ce mu kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zaba kune na Allah madaukakin sarki mu ba mu roki mu'jiza da za a halakar da mu ba sai Allah ya ba manzon sama mu'jizar da ba rukunta aka yi ba ita ce ne mu'jizar qur'ani wannan qur'ani ita ce mu'jiza baqiya mukhallada mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya zaba ta dawama sauran annabawa sun zo da mu'jizozin su duk sun tafi amma kafiran maka waɗanda suka nemi a ba su mu'jiza ai an ba su mu'jiza sun yi imani ba sun yi imani ba sun ce a wata ya sako ya tsage kuma ya tsage qur'ani ba mu labari ta iqtarabat ash-sha'a kun ja ma kanku kiyama ta kusa wan shaqqa al-qamar wata ya tsage wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir duk mu'jizar da za a ba su sai sun ƙaryata sai sun juya baya wa yaqulu sihrun mustamir kuma sai sun ce ai tsafi ne mai ci gaba wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahu kuma sun ƙaryata kuma sun bi son zuciyarsu alhali su suka ce a basu to duk wanda suka ce a basu mu'jiza to ba ta imani mu'jizar zaman musu take sanadiyar halaka ma ko su ƙara kafircewa Allah ta'ala ya kai su lokacin da ya kaddara musu ya halakar da su ko kuma ya zama in Allah bai kaddara cewa a halakar da su ba dai su mutu a kafirci amma ba su yadda da mu'jiza mu ku sai Allah ya bamu mu'jizar da ba rukunta muka yi ba ba mu muka ce a ba annabi sama qur'ani ba Allah ya bashi su ko waɗanda ba su yadda da mu'jiza alqur'ani sai suka ce wa qalu law la ya'tina bi ayatin min rabbih qur'ani ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhufil ula shi a bamu aya a bamu mu'jiza da shi da mu'jiza nan an ba ku qur'ani bai ishe ku ba duk mu'jizar da kake nema tana cin alqur'ani mai girma to shine sai Allah ta'ala ya ba mu labarin fir'aunu wanda suka yi karambata da annabi Musa alaihi salam karshe Allah madaukakin sarki yasa annabi Musa alaihi salam ya ci nasara a kansa fir'aunu an halakar da shi bayan ya nemi ya halaka annabi Musa alaihi salam
annabi Musa Allah ya masa umarni cewa ya fita da daddare da wanda suka yi imani da shi Fir'auna ya bi su da shi da rundunarsa da niyyar su kashe su shikenan suka ji aka halakar da shi a kogin da yake nunawa yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-an'amu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi yana ma annabi Musa izgili yana cewa mulkin misra nawa ne kuma waɗannan koramin gabaki dai waɗannan tekunan da rafukan duk a ƙarƙashin na suke gudana ba ka gani ne amma ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi shi ba ni nafi wannan ba ai nafi wannan walakantaccen sai nuna annabi Musa alayhi salam ya ce annabi Musa mahinun ne walakantacce ne wala yakadu yubi wanda dagur yake a magana ma bai iya fitar da lafuzza to kashi aka halakar da shi to shine fir'aun kuma Allah subhanahu wataala ya tsamar da gawarsa اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هكا في تد قاوة فرعون دون شيطاني لتكجيل تو يجيه قاوة فرعون يجيع ألا يجمع دشي كان جشر من منقاته قائلا أقبانك يا قمة يا تقول سأل الله كما شعرانا قدام فرع الإمام الشرمي يروي تو حديثي فرعون ينفن يشي لا aka cika bakin shi da kasa hadisi ne sahihi aka cika bakin shi da kasa ya kasa fadi Allah ya ko malaika jibril ya cika bakin sa da kasa a cikin teku ai ya so ya ce aman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana awwalul wa ana min almuslimin Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min almusidi shi yanzu ne da ta kure maka ka gama iskancin ka kaje mu saba ma Allah shi yanzu da yazo kai karshe ba kada abinda zaka iya yi inna Allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugarjir so daga cikin lokacin da kake da dama wallahi ka tuba in sai lokacin gargara sai daga kai gargara lokacin da ba ka da amfani kaje mutuwa ta zo maka ga dangada sannan sai ka zo ka ce ai ka tuba ha walal ladina yamutuna hum kuffa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما صدق قائدة إذا شلوك شنك كيد داما kana cikin lafiyarka kana cikin samu kana da wadata kana da kuruciyarka shi ka tuban ma Allah Allah shi kuma zai karbi tuban ka baka taba tuba a wajen Allah Allah ya kore ka ba Allah madaukakin sarki ba kaban mutum yake ba mutum ne zaka iya tuba a wajen shi ya ce tafi ka bashi waje amma Allah in ka tuba sai ya anshe ka kuma Allah ya anshe mu shi Allah ta'ala ya ce bal ladina kafaru بل الذين كفروا أها كويدي الذين كفروا وذن دسك كافرتا في تقذيب كل شيء كرية الله فيك وذن دسك كافر شيء كوي أبن ليس دسك كافر شيء كرية الله فيك كرية الله فيك كوس كرية شيء بلسان المقال كوس بلسان الحال كوس كرية الله دين ينسي كوس كرية الله جباكي shine Allah ta'ala ce dalilin da yasa aka samu wadancan aljunudu din sifir aunu da samudu da adawa ma da wasunsu balil ladina kafaru fi takdibin wadanda suka kafirta kawai suna cin karyatawa ne saboda haka qadiman wa hadisan madin madiyan wa hadiran wa mustaqbalan da abin da ya wuce da halin da ake ciki yanzu da wadanda za su zo nan gaba fi takdibin cikin karyatawa suke shi yasa sai aka kawo maka sai aka kashi a mazdari sai ka ce balil ladina kafaru fi takdhib a can a suratul inshiqaq an ce ne balil ladina kafaru yukadzibu ma'anar su daya mazdari ne nan can kuma an yi amfani da fi'ili mubari wadanda suka kafirta ƙaryatawa suke shi yasa ƙaryata addini da kin yadda da shi shine karshen abin da mutum zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala domin an ta mushrike ya ƙaryata Allah suka Allah ya ce shi kadai ne suka ce a'a aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujabun kawai sai a ce Allah dai za a bauta mawa ubangiji daya abun bauta daya kawai a wannan abun ban mamaki su mamaki suke yi ma har ma lallasa junan su suke yi an hadu da juna dan Allah ku dan fajuri kada ku damu da abun da yake fadi wallahu min wara'ihi والله الله سبحانه وتعالى من ورائهم أباين سدجبان سو لفظن الوراء على رشينا دوكر معنوني ذيو أنا شيء ما جب وراء أنا شيء ما ضاي وراء ينا شيء لفظن دم على مش كتير مسو العضدات العضدات لفظي يباك مع نسق مي باك مع نكيش يسا سودك وراء جبا وراء بايا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراء الله تعالى ينا بام الابان عبد خضر عليه السلام يفتح مع النبي موسى عليه السلام دليل ديسا يقل ونن قل قل شي أما السفينة أما كاجة قل قل نندن قل ونبن غريد جسنسا فكانت المساكين نوس تلكاوان يعملون في البحر سنا ايكي اتي كوني دومن سو سامو ابند ذات ريك اتشين ابينشي قلقلن ناسو ني جرجي روان ناسو ني فاردت ان اعيبها شي يسا كغا ني نفن ان باتا شي دومن ني وكان وراءهم ملك اغبان سو افاي وني سركي ياخذ كل سفينه غصبا ينا كربن دكان وني قلقلي كو جرجي روا ده زالنشي كواشي وايكي القراءة السرية ده أخر ويتو ده ابن مسعود ينا شوى يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ينا كرقن ينا قاتل قوة شيء قوة نجرجروا أما إنزالين شيء جرجروا يا زمان ميشوني فأردت أن أعيبها شينا باشا قي يا زمان ميشو سو ده كبقى جدا مخزوه شوى قوي بأقام نامو با فكاجة وراء جبا domin da ka fasta wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba abayan su to me zai bata tunda sun riga sun wuce a gaba yake so da lafazin alwara'u yana daukar gaba yana daukan baya alwara'u alkhalfu alwara'u alamamu gaba da baya wallahu alla madaukakin sharki min wara'ihim a gaban su da bayan su muhitun ya kewaye su da ilimin sa ba wani abin da zai faku ga Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da ilimin sa babu abin da zai faku ga Allah madaukakin sarki shi yasa an ka shiga daki ka kulle ba mai ganin ka sai Allah subhanahu wa ta'ala to raqibillah ka tuna cewa Allah madaukakin sarki yana ganin ka وإذا خلوت بغيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الإثيان شين في يشيبي قل إن الذي خلق السماء يراني كتشي وان بيها لتشمعنا نينا قلونا سلك باع بندذي فقوب الله سبحانه وتعالى سنن شيوى ألا مدوك تنسكي أحاط بكل شيء علما ينانون شيوى أنه مجاز عباده kin da yana ganin ji abin da ake to ganin banza ne ganin zai tashi kawai a banza a zai saka ba kawai ganin bane hazzi yana gani kuma zai saka to shine insha Allah ta'ala ce bal huwa bal huwa qur'anun majidun bal a yadda maganar take abin nan da ake karanta muku qur'anun ay maqru'un abin karantawa ne majidun wanda ya kasance mai girma mai daraja alqur'ani daga cikin sufofin sa majidun ne lafazin alqur'an malamai suka ce masdari ne amma ana nufin ismul maf'ul wato wanda aiki ya fada masa القرآن المقهو أكين في أسلن سقرأ يقرأ قرآن القراءة كراتو كينا فما سي أنا نفن أبن كرنتاوا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مقفل ونزلناه تنزيلا wa qur'anan aywa maqru'an wani abun karantawa faratnahu mun rarraba shi bamu saukar da shi jumlatan wahida ba bamu saukar da shi lokaci daya ba kaman yadda aka ba annabi Musa alaihi salam al-alwah annabi Musa a dunkula aka ba shi at-taura a cikin alluna har shine lokacin da aka ba shi labarin cewa mutanansa sun kafirce sun zama mushrikai suna bauta ma dan maraki da ya dawo ya gansu sai ya rikici wa alqa al-alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilay bai san lokacin da ya wurji da alluna ba saboda tashin hankali to kaga ana shirka zuciyarka bata buga ba akwai matsala a imaninka annabi Musa alaihi salam ya ga mutanansa sun zama mushrikai suna bauta ma dan maraki an hadu kawai ana ta dashi ana kida ana buga ganga da sunan ibada hankalin annabi Musa ya tashi alhari Allah ya bashi labari tun a baya to da ka wa alqal alwaha shi wurgi da alluna wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilay bi san lokacin da yaje ya kama jemu da kan dan uwansa Harun yana girgiza shi ba yana ce Allah ta saji ani afa asaita amri me yasa da kaga sun zama lalatattu sun zama mushrikai me yasa baka dini ka fada mun ba mun gane to shine qur'anan faratnahu mun rarraba shi litaqahu ala an-nas ala muqfin domin ka rike karantar da mutane shi sannu hikimar saukar da alqur'ani a ragaje babba ita ce litaqahu ala an-nas ala muqfin dan annabi sama ya rike karantar da mutane me yasa haddasa sahabbai ta fita kowa karfi sahabi ba zai zo ya haddace qur'ani yana ja maka yana daga daga ba wata ayan ma kawai zai ganin ta gabaki da kwakwalwar shi saboda wannan dadewar da suka yi suna yi shekaru 23 ana karantar da su alqur'ani ya za a yi haddasa ba za ta zauna ba kuma babu wani abun karantawa a lokacin idan ba alqur'anin ba mu ko yanzu kai fiqhu sannan ga boko ga waye ga hadisi ga imla'i ga nahwu ga sarfu ga usulul fiqh dukkai shi yasa sai hadda wani zubin aita cinye ta Qur'ani kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da cewa majidun littafi ne wanda yake mai daraja akwai wasu malaman tafsiri da suka fassara shi suka ce bal huwa qur'anun majidun ai bal huwa qur'anun ghayru makhluqi qur'ani ne da ba abun halitta ba ba halitta shi Allah madaukakin sai yake yi ba siffar Allah subhanahu wa ta'ala ce siffa ce ta Allah shi yasa sai Allah ya ce masa majid daga cikin siffofin Allah ai akwai majidun اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي إنك يا ربنا يا الله أبنجد مكي حميد شايبونيك مجيد كمي جرمانيك هذا نما سي الله تعالى سبحانه القرآن سوى قرآن مجيد مقروء مجيد أبنكر تاواني ونديك لجرما shi yasa alqur'ani sifa ce ta Allah subhanahu wataala domin shi ya fade shi shi ya magana da shi maganar mutum siffarsa ce so da ka alqur'ani siffar Allah subhanahu wataala ce domin ne shi ya fade shi ya saukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam so da ka mu rike alqur'anin nan man qala bihi sadaqa duk mutumin da ya fada alqur'ani ya zama da qur'ani yake magana sadaqa ba zai yi ƙarya ba هو الحق ليس بهزل حق ما لم يسق سفنتاش هو الحق ليس بهزل القرآن جسياني شي جباكي ديا ليس بهزل باب ياتش يما جنا اتكنسا من قال به صدق دوان دي فدع القرآن هجس القرآن تو جسيا زي ومن حكم به عدلة duk wanda ya hukunci da alqur'ani adalci zai babu zalunci a cikin alqur'ani wa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah amma duk wanda ya ba alqur'ani saboda jiji da kai sai Allah ya balla shi shi yasa ta'iwa duk ranar da ka ba qur'ani baka da qur'ani bai da mahalli a cikin rayuwarka wallahi ba za ka yi rayuwa mai dadi ba qur'anin nan shine zaka karanta shi ka dade kai ta karanta in ka gaji da karantawa wani ya dauka yana karanta sai ka ji kawai kai ma ya ziga ka kawai ya ji ka ci gaba da karatu wa khayru jalisin la yumallu hadithu
وتغداده يزداد فيه تجملا شيني مفي الخير مغانا والدباء جيا جن سوغارنسا وتغداده يزداد فيه تجملا ميمي تقراتم القرآن هنا قارا ما سيكو شيسا دوان دي فيك يوم قراتم القرآن قراتم شيسا فلاكا جو حد شذات فتاك قرتي سنمرية شيسا في تاك بوئيوا سو دي فيك قراتم القرآن sannan babu halaka a ciki duk mutumin da ya rike Qur'ani ba zai tabe ba rayuwarsa za ta zama mai albarka Allah zai sa masa albarka gidan da ake karanta alqur'ani gidan albarka ne shedanu ba sa zama a gidan da ake karanta alqur'ani ba za su zauna a gidan ba ko kage wannan shine saboda kowa ya rike alqur'anin nan ya rike shi hannu bibbiyu da shi ake daukaka da shi ake samun daraja hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin wannan littafin da Allah ta'ala ya saukar da shi to yarfa'u bihi aqwaman Allah yana dauka wasu mutane da shi al-imam abul abbas al-qutubi rahmatullahi alayhi da ya tashi fassara hadisin sai ya ce saboda ruku da shi da suka yi fa ta'allamuhu wa 'amilu bihi wa qara'uhu wa 'allamu ghayrahu suka koya suka koya suna aiki da shi kuma kullun suna karantawa sai Allah ya dauka kamar tsayin su da shi wa yad'u bihi akharin sannan a gefe guda Allah yana walakantar da wasu mutane ta sanadiyar alqur'ani ta yaya saboda sun kyala alqur'ani ba sa koya shi yasa malamai suka ce qur'ani yana da haƙƙoƙa a kan mu haƙƙin sa na farko shine akwai haƙƙu ta'allumihi ta'allumu qira'atihi ka koya ka je wajen malamai a koya maka kanka bude qur'ani da kanka kace zaka karanta akwai wuraren da ba za su karantu maka ba sai ka je gaban malami akwai wajajen da ba wasali irin su daha in ka zo ya zaka karanta sai ka ce ko ko me zaka ce siyasin in ka zo kawai sai ka ce ya ko yes ko yus ba zai karantu maka ba ba shi min da sam zaka ce ba shi عين شين قاف قاف ها يا عين صاد حاميم نون ان كذا كو يا ذاك كانت نون هكا aka rubuta nunu ya zakai shi alaman madda da akai a qur'anin da ake rubuta daga baya amma da ba wannan ma alama kawai nunun za a rubuta maka me zaka ce nu me zaka ce to kada sai ka je gaban malami ka koya sannan na biyu haƙƙin alqur'ani na biyu akan mu shine haqqu ma'rifati tafsiri haqqul fahmi kenan haƙƙin fahimtar sa wajibi ne musulmi ya san musamman su wurin da kake karanta su a cikin alqur'ani ka san a talla ka san ma'anonin su ka san ma'anonin su wannan hikima da ta sa muka ce mu fara tafsiri daga suratul jumu'a ke ba sha Allah kama muna karshen suratul buruji saboda su ne su wurin da mafi yawancin limamanmu suka fi ja suka fi karantawa a sallah to ka san fassarar su sannan yana da haƙƙi na uku shine haƙƙu at-tadabbur haƙƙin tuntuntunin sa bayan ka san ma'anar kuma ka riƙa jin ma'anar a zuciyarka tadabburi ce sannan shi haƙƙul amali bihi haƙƙin aiki da shi ba ka karanta ba kuma ba ka aiki da shi daga cikin aiki da shi musamman in ka haddace ko ka haddace wasu abu wani abu daga cikin sa ka rika tashi kana qiyamul layli kada kai kai ta bacci ka tashi ka karanta alqur'ani da daddare ka karanta a cikin sallar ka ta dare sannan haqqu tahkimi ilayhi haqqin kai masa ƙara qur'ani idan zaka duk wani abu da ya rikice to a je wajen shi shi zai yanke hukunci ko dai a samu wannan hukuncin mufassalan a cikin sa a rarrabe ko a same shi mujmalan a dunkule komai akwai to wannan shine alqur'ani wannan littafi mai ruku da shi kowa ya dibi ramansa a ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa rabon alqur'ani ga mutane kala kala wani Allah ya bashi shi gabaki daya kuma ya bashi fahimtar sa da sanin tafsirin sa wani kuma Allah ya bashi wani yanki kowa gwagwadan irin yadda Allah madaukakin sarki ya zabai da kuma irin kwazo da mutun yake da shi wajen fahimtar sa da kuma dukufa wajen yi masa hidima Allah ya samu mutum muna ma alqur'ani hidima shi Allah ta'ala ce fi lawhin mahfuz alqur'ani shan yana allahul mahfuz ne yana allo tsarari wannan allahul mahfuz din shine al-imamul mubin wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to shine al-imamul mubin shine kuma ummul kitab yamhu allah ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab shine ummul kitabi shine allahul mahfuz allahul mahfuz dinnan malamai suka ce yana sama ta bakwai a can allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi kuma qur'ani anan yake a rubuce lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka umarci mala'ikun da ake ce musu as-safarul kiramul barara wanda an yi mana bayanin su a baya fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi'aidi safaratin kiramin barara to as-safaratul kiramul barara wasu jakadu ne na Allah mala'iku sai Allah ya umarce su cewa su kwaso alqur'ani gabaki ɗaya daga allahul mahfuz su kwafo shi su kawo shi wajen da ake ce masa baitul izzati kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin al-imam al-hakim da al-imam al-baihaqi ibnu abbas radiyallahu anhuma yace baitul izza na sama ta daya wani gida ne da Allah subhanahu wataala ya tanaje shi a sama ta daya anan aka aje alqur'ani sai ya kasance gwagwadan abubuwan da suka rika faruwa a duniya shekaru 23 da Allah ta'ala ya aiko annabi sallama shekara 13 a makka shekara 10 a makka madina shi aka rika dibo alqur'ani anan ana kawowa wani zubin a saukar da aya ɗaya ita kadai wani zubin a saukar da rukunin ayoyi wani zubin kuma a saukar da sura gabaki daya kamar yadda malamai suke cewa nazalat suratul an'ami nazalat suratul an'ami bi kulliyatiha suratul an'am gabaki daya aka saukar da ita jiya wanta akwai kuma kananan surori da su ma aka saukar da su wasu ma aka sake nana ta saukar da su saboda a ƙara tuna ma mutane a kuma nuna ma mutane mahimmancinsu to haka aka yi filohin mahfuz kenan alqur'ani yana allahul mahfuz a can yi allah madaukakin sarki ya rubuta shi aka rubuta alqur'ani sannan aka ɗibo shi aka kawo baitul izza sannan aka rika ɗibowa aya aya sura sura ana saukar ma da manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon allah sama saboda mahimmancin alqur'anin nan shekara 23 annabi sama ya bayi da shago bayi da gona manzon sama bai da shago bai da gona tunda aka aiko shi bai zuwa shago bai zuwa gona aikinsa da allah ya sa shi shine karantar da mutane alqur'ani sahabbansa sai dai wasu su je gona su dawo wasu su je kasuwa su dawo kowa ya tafi harka gaban sa ya dawo shi kuma manzon sama yana nan karantar da su yake shi yasa gwagwadan waɗanda suka fi lizimtar annabi sallama za ka ga sun fi riko da alqur'ani sun fi kuma samun hadisai ko da musulunta su ta zo daga ƙarshe ƙarshe ne kamar sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ƙarshe ƙarshe ya zo ya musulunta ƙarshe ƙarshe manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya fahimci cewa ya zo daga baya sai allah ya masa gamda katar shi ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya lazumci manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kuma baya hajja ba rubutu ba hajja ya zo ya kama manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuka cewa gashi shi bai iya rubutu ba kuma ba hajja manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bude mayafi ya ce ya addu'a ya ce ta ya ce tun daga rana ban sake manta abin da manzon sama ya faɗa min ba shi sa kowa hadisi irin su ibnu abbas radiyallahu anhu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma lizumtar da suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas sai da ya nace har kwana ya kwana a gidan annabi sama a ɗakin sa saboda ne saboda ya ga yadda manzon sama yake kiyamul layli da dare kuma dama sai akai sa'a innarsa wato ƴar uwar babarsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce maimunatu bintul haris
to shi yasa kage Ibn Abbas ya haka ga kuma addu'a manzo sallama Allahumma allimhu alkitab dalilin da yasa sayyidina Abdullah ibn Abbas ya samu wannan addu'a ladabin sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan kwanan da Ibn Abbas yazo yayi a gidan manzo sallama da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai salla da asuba shi ya shiga ban daci sai sayyidina Abdullah ibn Abbas ya sauri sai ya je ibo manzo sallallahu alaihi wasallama ruwa abuta ya aje masa annabi ya fito yaga an aje masa ruwa abuta yace waye ya aje ruwa abutan nan sai aka ce Abdullah shi ce Allahumma allimhu alkitaba yace ya Allah ka sanar da shi alqur'ani to ka gurgudan ka da bin malamin ka gurgudan yadda zaka samu ilimi gurgudan ka da bin malamin ka gurgudan yadda zaka samu ilimi ilimin ka ya zama mai albarka gurgudan yadda ka saba mishi gurgudan yadda zaka lalace a duniya to kaga wannan ce nan ya masa addu'a sannan ku duba ibnu mas'ud radiyallahu anhu shi ma manzo sama yace innaka waladun muallam ce lalle Allah zai sanar da kai to shi yasa suka zama makarantar su ta tafsiri waɗannan sahabban guda biyu babu makarantar da ta kai yawan sa ba yadda za a yi tafsiri ba kada an ce ibnu mas'ud ibnu abbas ba radiyallahu anhuma Allah kara yadda a gare shi to qur'ani yana allahul mahfuz aka dibo shi aka kawo kofin sa a baitul izza sannan kuma aka ka saukar da shi har ya cika shekaru 23 a zamanin manzo sama ana rubuta shi duk wanda yace ba a rubuta qur'ani a zamanin manzo sama ƙarya yake ya ma ilimi ƙarya ana rubuta qur'ani a zamanin manzo sallama amma tattara shi ya zama ana da mushafi irin wannan dunkulalle shine abinda sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi kuma ai aikin sayyidina abubakar sunna ne kuma haka bane ba manzo sun ce alaikum bi sunnati ba wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin suwa al-khulafa'u ar-rashidun abubakar wa umar wa usman wa ali suwa al-khulafa'u ar-rashidun aikin su baya zama bid'a suffanta aikin su da bid'a tawaye ne ga addini aikin da suka yi kuma sahabbai suka goyi bayan su gabaki daya to sunna ne so daga da ijma'in al'umma aka hada qur'anin nan ya zama waje daya a zamanin sayyidina abubakar aka zama gabaki ɗaya duniya qur'ani ɗaya ake da shi haka aka ci gaba da yi zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina usman ibn affan aka zo shikenan sai ya zama wannan mushafin da ake da shi Allah ta'ala ya halicci laraba suna da lahajat kamar yadda hausawa suke da lahajat abinda ake cewa lahaja shine karin harshe karin harshe yaka taho zo din me yake nufi kira ko ko ba kira bane yaka taho zo baka yi saka ko wata kalmar ba taho hausa ce ko ba hausa bace yaka hausa ce ko ba hausa bace zo hausa ce ko ba hausa bace hausa ce ungo karbi amshi duka hausa ne ko ba hausa bane wannan kalmomin dukkanin su wannan kalmomin hausa ne cewa wata daidaitacciyar hausa ai daga baya ne bature yanzu yace ya zabi wata ya kawo mana yace wata ga daidaitacciyar hausa daidaitacciyar hausa a nahau amma a kalmomi baka isa ka kogo wata kalma ta wani gari ba in ba ku da ita a garin ku shikenan ka zira ido to lahajat kenan to sai laraba suka kasance suna da lahajat kuma ga qur'ani ɗaya ne annabi saba kuma lokacin yana karantar da sahabbansa ya ga karantar da su da lahajar da kira'o'i mabambanta annabi saba ya karantar da maliki yawmiddin shi ya karantar da maliki yawmiddin annabi saba shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim da sino annabi kuma shi ya garantar da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin shi ya garantar da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin shi ya garantar da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin duk manzo kuma ya garantar da su to sai ya kasance almajiran sahabbai tabi'ai kun san idan mutum yana jin akwai kananan shekaru a tare da shi kuma ya sami ilimi to in ba Allah ya masa gamdakatar ba sai ya zama yana da wani nau'i shine Sa'id ibn Jubair rahmatullahi alayhi kace inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mali ilimi na da wani takama wata takama da yake sa mutum kamar yadda dukiya ke sa mutum takama in ba Allah ya masa gamdakatar ba ya bashi tawazu to kananan tabi'ai almajiran sahabbai
wanda ba su rayu da Annabi sallama ba sai su rike haduwa a majalisi wannan sai ya karatu sai ya ji karatun shi daidai da wannan ba sai aka fara rigima aka kai ma matsayin wani yana cewa karatun Qur'anin ka ba Allah ya saukar ba aka fara rigima Hudhayfa radiyallahu anhu Hudhayfa ibn al-Yaman Allah ya bashi hango fitina ya fadi maganinta ya hungo ya zo ya ce masa Sayyidina Usman ibn Affan ya ce adrikin nasi qabla an yahtalifu fil Qur'an yace ka shawo kan mutane tun kafin su sabani a game da Al-Qur'ani wanda shine asalin littafi sai ya hada mu to shine Sayyidina Usman radiyallahu anhu ya tara sahabbai ya ce to yanzu ya za a yi aka ce to a rubuta Qur'anin nan da lahjat alal aqall guda bakwai a aika su biranen musulunci da ake da su kufa idan suna larabci ba irin na Madina bane amma suna da qira'a ta alqur'ani wanda ta dace da karatun su yanzu nan kan da misali da zaka je Pakistan zadun a wajen su zafi ke cewa shi yasa sai kaji suna cewa ziya'ul haqq sai ziya'ul haqq ziya'ul haqq ko ba sun yi shugaban prime minister ziya'ul haqq ba shi ne prime minister ziya'ul haqq ziya'ul haqq ziya'u ne shine mutanen mu sai kaji mutun sunan shi ziya'u sai kaji an ce ziya ziya'u ne to kage qira'ar da ke karatu da ishmami tace indinaz zirata ta fi dacewa da shi to shine aka rubuta qur'anin nan kwafi kwafi sai aka aika shi biranen musulunci da ake da su a lokacin khalifan musulunci sayyidina Uthman ibn Affan shi kuma sai rike qur'ani daya amma wannan qur'anin na zamanin sayyidina Abubakar shi aka dauko aka sake kwafewa fa kuma ba dugo ba wace in ka isa ka karanta sai ba larabin asali haka fa suka koyi qur'anin nan ba dugo ba wasali haka yake haka za a baka kawai ka bude gurbin nan ba dugo ba wasali to ha Allah subhanahu wataala ya taimaka ya sa aka zo aka samu aka yi dugo aka yi wasali dugo da wasali ga alqur'ani maslaha ce mursala maslaha ce mursala abinda ake cewa maslaha mursala usulul fiqh abinda shari'ar musulunci bata ce ayi ba bata hana ayi ba shine ake ce masa maslaha mursala kuma idan ba a yi shi ba za a shiga bala'i yanzu da ba a yi dugo a cikin alqur'ani ba ba a yi wasali ba sai kaga an shiga uku ko da sai ya zama qur'anin ba za a iya karanta shi ba alhali kuma gashi Allah ya ce mana wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa'alimin mudakkir da wannan aya ba tai aiki ba kenan to amma daga cikin tafsirul qur'an lidhikr shine aka samu aka masa dugo da wasali kuma al'umma tai ijma'i akan wannan wasalin da duga aka bambance tsakanin ta'un da ba'un da sa'un idan an yi wannan dan abun haka da malaman imla'i suke ce masa nibara zaka iya sa masa harafi uku a sama ya zama me ta zaka iya sa masa harafi biyu a sama ya zama me ta zaka iya sa masa harafi daya a ƙasa ya zama me ba zaka iya sa masa harafi daya a sama ya zama na zaka iya sa masa harafi biyu a ƙasa ya zama ya yanzu aljanna aljannatu in ka zo karanta aljannatu ga alu ga lamu ga jim ga wannan dan abun sannan kuma ga takuri ko to ji takurin ma ba dugo kawai an yi haka ne to an yi wata haka kage yanzu nan ka zo aljanna aljunna aljinna alhabba alhayya duk zai dauka sannan zai dauki alhanna alhanna duk zai dauka to kage ashe dugo da aka ma alqur'ani a matsayin hidima a gare shi maslaha ce mursala kaman alamatul awqaf ne da ake sawa alamomin tsayawa a cikin alqur'ani dukkanin waɗannan ba sunan su bid'a ba zalunci ne ko jahilci mutum ya kira wannan da bid'a masalih ne mursala ayyuka ne da shari'a dama bata hana ayi ba kuma bata ce ayi ba amma kuma in ba ayi su ba za a shiga matsi a cikin addini to sai ayi so da kaddi abinda zaka ce ayi to sai ya cika waɗannan ka'idojin idan ba shi a zamanin manzo Allah sallama kuma shari'a bata ce ayi ba babu abin da ke goyen bayan sa
to yanzu abin da zaka yi sai ka ce mana in ba a yi shi ba addinin nan zai lalace yanzu Qur'ani yanzu ba za a iya karanta shi ba in uwa addini zai tabbata ba za a iya karanta Qur'ani ba kwata kwata addini zai tabbata addini ba zai tabbata ba to shi yasa akai wannan dugo kuma malamai suka ansa akai ijma'i akan sa akai kuma wasai sannan alamatul awqaf da ake sa su kuma a cikin alqur'ani mimu alamar da ke nuna tilas ne a tsaya dugo uku a waje biyu alamatul mu'abanna alwaqful mu'anaka shi ma alama ce lamun kaka tsaya a wajen kafin da lamun da wata ya'un da tayo baya ka tsaya a wajen shi yafi amma an kauce babu lafi jimun alamar tsayawa ko wucewa duk wanda kai kai daidai sadun alamar tsayawa da ta halarsa amma an kauce yafi ko duk wadannan alamomi ne zaka ga ana rubuta su a Qur'anin da ake buga shi a Azhar wanda Azhar ke dauka kamar wannan dake gabana Azhar Masar ko wanda sarki a ake bugawa a Saudiya a Mujammarul Malik Fahd ne tibaati al-Mus'haf al-Sharif a Madina duk su ne ana rubuta su kuma har ai bayani a karshen Qur'ani saboda yadda zaka gani duk waɗannan hidima ce ga al-Qur'ani a karkashin babi ne maslaha mursala ba bid'a bane Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu Allah ya sa al-Qur'ani ya cece mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu wannan shine karshen wannan sura mai albarka surar da ta bayani akan tabbatar da tashin al-kiyama da kuma tabbatar da sakamako a tashin al-kiyama wasu za su shiga aljanna wasu za su shiga wuta surar da ta bayani akan yadda masu imani suke cutuwa ake cutar da su ta bangaren kafirai wanda ba su imani ba duk lokacin da kace ga masu imani ga waɗanda ba su da imani to waɗanda ba su da imanin nan burin su shine su cutar da masu imani Allah ka sa mu cikin masu imani Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwarmu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh